This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 25 da 16. Masu sauraron jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoce kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani Sarauniya, Far'a, Nomad da Lon. Kana masu na'urar computer suna iya daddangwale voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da yau Laraba 2 ga watan Satumba na shekarar 2015. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Sahabu Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Sahabu, a ba mu kanun labarai.
Rundunar mayakan Najeriya ta ce dakarunta sun kwace birnin Gamborunga ala daga hannun mayakan Boko Haram. Akalla mutane 2000 ne suka makale a tashar jiragen kasa a birnin Budapest na Hungary bayan da hukumomin kasar Kwatsam suka tsaye da barin yan cirani ci gaba da tafiyarsu. A Iraki kuma wasu yan bindiga saye da kayan soja ne suka kama wasu yan kasar Turkiya su 18 a Baghdadan, babban birnin kasar.
To, kanun labaran kenan. To, kamar yadda kuka ji a kanun labaran, za ku cewa sojojin Najeriya sun sake kwato garin Gamborunga.
Don mun ji dadi sosai ma da sojojin Najeriya yau sun tashi sun kwata mana bagarin mu Gamborunga.
Idan kuma hukuma can jihar Kano, gwamnatin ce ta cin matsaya da wata kamfanin kasar China domin samar da hanyar dogo.
Magana zirga-zirga ta al'umma babban magana ce da gwamnati ya kamata ta duba.
To, za ku ji abin da za ta duba. Idan kuma muka tsallaka zuwa jamhuriyar Niger, yan Najeriya mazauna can ne da yan kasar ke ci gaba da fadin albarkacin bakin su game da kwanaki 100 na sabuwar gwamnatin tarayyar Najeriya.
Daɗi na 10/10 na kai Buhari mulki da Allah yi.
Kana muna dauke da shirin himma ba ta ragargo na Bello Habib Galadanci, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai. Rundunar mayakan Najeriya ta ce jiya Talata dakarunta sun kwace birnin Gamborunga, ala mai muhimmanci da ke kan iyakar kasar da Kamaru daga hannun mayakan Boko Haram. Kakakin rundunar mayakan kasar wato na ƙasa Kanal Sani Kuka Sheka Usman ya ga murya Amurka jiya cewa haɗin gwiwar sojojin ƙasa da sama ne suka gudanar da wannan aiki. Yace mayakan saman sun rufa musu bata wajen kai farmaki daga sama wanda ya baiwa sojojin ƙasa damar shiga wannan gari. Shugaban kasar Muhammadu Buhari wanda ya kama aiki ranar 29 ga watan Mayu na bana, a baba wannan ya baiwa dakarun kasar wa'adin wata uku su murƙushe ƴan bindigar masu ikrarin musulunci. Kanal Usman ya ce da sake kwace Gamborunga ala ya zama shaida cewa dakarun kasar za su iya cimma wannan wa'adi tare da samun haɗin kai daga makwabtan kasashen Kamaru da Chadi da Jamhuriyar Benin da Niger, kasashe da suka bada gudumar sojoji a rundunar haɗin gwiwa da aka kafa. Kanal Usman ya ce Gamborunga alama gama ce ta fuskar tattalin arziki kasashe da suke makwabtaka da Najeriya, sai dai babu wata kafa mai zaman kanta wacce ta gaskanta wannan ikirari da sojojin na Najeriya suka yi. Muna da ƙarin bayani ba labaran duniya.
Akalla mutane 2000 ne a halin yanzu suka makale a tashan jiragen kasa a birnin Budapest na Hungary bayan da hukumomin kasar Kwatsam suka tsaye da barin yan cirani da bakin haure su gaba da bulaguransu zuwa Jamus da Austria ba tare da sun sami visa da kungiyar tarayyar Turai ba. Hukumomin kasar ranar Litinin suka fara barin bakin haure waɗanda suka yi makonni suna kwana a waje su shiga jiragen kasa kan hanyar su ba tare da duba takardunsu ba. Amma sai kuma daga baya suka sauya ra'ayinsu jiya Talata, matakin da ya sa Dubai suka makale. Jami'an suka ce suna kokarin su mutunta dokokin tarayyar Turai ne. Kasar Hungary ce babban mashigar da bakin haure suke bi domin shiga Turai, inda a bana kadai zuwa yanzu mutane 156 suka shiga kasar a karkashin dokokin tarayyar Turai. Tilas bakin haure ne su nemi mafaka a zaman yan gudun hijira a kasa ta farko da suka fara isa, saboda bisa ka'ida ana Hungary daman barin bakin hauren ci gaba da tafiya zuwa kasashen Austria da Jamus. Amma a makon jiya Jamus ta ce za ta kyale yan kasar Syria su nemi izinin shiga kasar a zaman yan gudun hijira da zaran su kai ga bakin iyakokinta. Rashin amfani da dokokin bai daya ya jefa su bakin haure a tsaka mai wuya, domin galibinsu ba su da takardun da suka wajaba ko kudin sayan tikitin jirgi a alhalin da ake ciki. Kuma an sami tsaiko a sana'o'i da ma zirga-zirga da jiragen kasa da suke safara tsakanin Ingila da Faransa cikin dare, bayan da aka sami labarin cewa wasu bakin haure sun tsaya kan dogon a sabon lamarin dangane da rikicin bakin haure a Turai.
A Iraki wasu ƴan bindiga saye da kayan soja sun kama wasu ƴan Turkiya su 18 yau a Bagadaza babban birnin kasar. Wani kamfanin gine-gine da ake kira Nurul Insat wadda yake gina dandalin wasanni a unguwar Habibiyya da galibin mazauna wurin ƴan Shi'a ne a dake arewa maso gabashin Bagadaza inda mutane suke. Da misalin karfe 3 na asbahin yau ne ƴan bindigar suka kama ma'aikatan ba'an da suka fasa kofofi su kwace makamai daga hannun masu gadi. Zuwa yanzu dai babu shaidar ko su wane ne ƴan bindigar da kuma dalilin su. Prime Minister Turkiya Numan Kurtulmus ya ce hukumomin ƙasar suna tuntuɓar takwarorin su dake Iraki. A bara, mayakan sa kai na ISIS sun kama ƴan ƙasar Turkiya 49 a ofishin jakarancin ƙasar dake birnin Mosul suka yi garkuwa da su na tsawon wata 3 kamin daga bisani su sake su, kuma cikin waɗanda suka yi garkuwa da sun har da jami'an diplomasiya da sojoji da kuma yara.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka dake birnin Washington DC. Wani tsohon madugan ƴan tawaye a Congo mai suna Bosco Ntaganda mai inkiyar Terminator a yau Laraba ya ƙi amsa laifin ya aikata laifukan yaƙi a gaban kotun ƙasa da ƙasa mai hukunta manyan laifukan yaƙi a fara shari'arsa a zaman kotun a birnin Hague. Masu gabatar da ƙara sun ce bannar da ƙungiyar ƴan tawaye da yake wa jagoranci wacce ake kira UCP a takaice ta yi a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo tsakanin shekara ta 2002 da shekara ta 2003 duk yana kansa. Ntaganda yana fuskantar tuhuma daban-daban har 13 na laifuffukan yaƙi da suka hada da cin zarafin bil'adama da kisa da fyaɗe da tilastawa yara aikin soja da kuma tilastawa jama'a barin mahallansu. Ana zargin cewa har-haren da ƙungiyarsa ta kai a lardin Ituri an nuna su musamman kan ƙabilun Ledu da Bira da Nande. Ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin haɗa baki a wajen kitsa har-haren tare da Ntaganda shine Thomas Lubanga, wanda aka ɗaure shi shekaru 14 a gidan yari a shekara ta 2012 bayan da aka same shi da laifin tilastawa yara aikin soja. Hakan nan, babban kotun tana binciken zargin da ake yi wa Ntaganda da mayakan sa kai da yake yi wa jagoranci su ka aikata a lardin Kivu da Kudu, amma wannan baya cikin shari'ar da ake yi masa a halin yanzu nan. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu faro takon daga jihar Borno, inda wakilin sashen Hausa Haruna Dauda Biyu ya aiko da rahoton da ke cewa sojojin Najeriya sun sake kwato garin Gambarun Gala.
A jiya ne rundunar sojan Najeriya kasa ta bada sanarwar cewa ta sake karbo garin Gambarun Gala daga hannun ƴan kungiyar Boko Haram. Garin Gambarun Gala da yake kan iyaka da kasar Kamaru, fiye da shekara guda kenan waɗannan maharada kyautan ƴan kungiyar Boko Haram ne kai kaka gida a garin Gambarun Gala, wanda a baya aka dinga samun rahotanni masu karo da juna, yayin da bangaren sojan Najeriya ke cewa babu wani gari ko kuma karamar hukuma dake hannun ƴan kungiyar Boko Haram. Sai dai ƴan kungiyar Boko a wancan lokacin sun ce su suke da iko ga garin Gambarun Gala, wanda wannan karon kuma daraktan da jama'a na rundunar sojan kasar Kanal Sani Kuka Sheka Usman ya fitar da sanarwa wadda ake wa manema labaran cewa rundunar nasu ta sake karbo garin Gambarun Gala. To ganin cewa wannan shine kusan karo na biyu da rundunar sojan ta bayyana wannan sanarwa karara na cewa ta karbo garin Gambarun Gala, ko ya al'umman garin Gambarun Gala da yanzu haka suke gudun hijira a garin Maiduguri suke ji.
Sunana Algoni Lawan, ni ne jami'in wasa labaru na karamar hukumar Gara Lagwal Gamman. Don mun ji dadi sosai ma idan sojojin Najeriya yau sun tashi sun kwata mana bagarin mu Gambarun Gala. Don Gambarun Gala nan ba karamin gari bane, babban gari ne, ita ne cibiyar Afirka gabaɗaya. Kayan da yana tashi daga can Senegambia har zuwa Asia har zuwa Antarctica da Antarctica ta wannan hanyar mu ne, amma yau an cire mu a Gambarun Gala yau almost 25 of August yau shekara ɗaya. Wayan sun mu suna Chad, wayan sun mu suna Cameroon, wayan sun mu sun gudu sun je ba san ma wayanda suke ba, amma daga baya ana ce ana kwace Gambarun Gala ana kwace nan. Amma jiya kam zahiri cewa mun ji shi defense spokesman nasu ya fita ya fara cewa an yi liberating Gambarun Gala, to mun ji dadi sosai, amma mun gode ma shi General Tukur Isubu Brate.
Kuma akwai wani batu da aka yi albaya su rundunar soja suka ce babu wani gari da ke hannun ƴan Boko Haram, duk yana hannun sojojin Najeriya. Wannan karan kuma sun fito sun ce sun kwato garin Gambarun Gala, ya kuke ji ne?
Last time sun ce Gambarun Gala da Wezu Garuka sun kwace sojojin Najeriya. Waya ba akwai dama joint task force Najeriya, Cameroon, Niger, Chad suna nan protocol. Mutane sun ce sojojin mu na Najeriya ba su buga bangon gara ba, suna jukwa, sun ce sun kwace, har yanzu ba su kwace ba. Muna buga ma mutane mu wanda suna bu protocol, su ce ina yaran suke, sojojin suke.
Kasuwa ne, harakan kasuwa komai na tafiya, na ji dadi da sojojin Najeriya sun kwato mana gambaro, kuma Allah ya ba su ikon kwato wasu yankuna da kuma su gama da mutane nan lafiya, mu je mu zauna a garin mu, mu yi kasuwa mu, mu yi noman mu. Kuma gamborin galaba gari ne wanda ya ji ciwo sosai, ina kira ga gwamnatin tarayya ya tashi ya tallafa mana sosai, ba haka ba mun ji jiki sosai. Kwanakin baya ma an zo an kona, kafin ma zo a karɓa mana gamboro, an zo an kona mana kasuwa, an kona mana gidajenmu.
To yanzu ganin cewa kuna nan a cikin garin Maiduguri, ya rayuwa take gare ku a nan, kun baro garuruwan ku na asali?
Kai, mun bar garin mu a nan, muna shan wahala a nan, gashi babu abu yi, babu komai, muna bin garin mu a zuciya, babu abin da muke yi.
Sunana Algoni Baba, ɗan journalist.
Daga gamborin gala kake ko?
Daga gamborin gala
muke. Da kake can kana karatu?
Muna karatu.
Okay, to kana karatu a can yanzu, kun baro can ka rabu da abokanka da sauran yan uwa da kuke karatu a can. Ya kake ji ne yanzu kana nan a garin Maiduguri?
Garin nan ta fita kan mu ba daɗi. Barka. Ka ba komai zan yi ma ba komai.
To kana so koma can gamboro tun da an ce an kwato garin ku?
Ina so in koma. Muna murna da kwato garin gamborin gala. Muna gode wa sojojin Najeriya.
Wasu al'umman garin gamborin gala kenan ke bayyana ra'ayinsu game da sanarwar da rundunar sojin ta bayar na sake karɓo garinsu da rundunar sojin ta ce ta yi daga hannun 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Allah kyauta, a can jihar Kano ko gwamnatin ce ta cimma matsaya domin samar da layin dogo mai amfani da hasken wutar lantarki, sai dai jama'an ƙasa da 'yan kasuwa da gwamnati su ne za su haɗa hannu domin samar da wannan gagarumin aiki. Ga dai Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Tuni dai gwamnatin ta Kano har ma ta sanya hannu akan wata takardar yarjejeniyar fahimta tsakaninta da wani kamfanin ƙasar China domin tsara yadda aikin zai kasance kafin daga bisani a kai ga ƙulla yarjejeniyar aiwatar da aikin gadan-gadan. Dr. Abdullahi Umar Ganduje da ke zaman gwamnan na Kano ya fayyace makasudin kirkiro da wannan aiki.
Jihar Kano mun fi kowane yawa a Najeriya, kuma Kano babban birni ne wanda ya fi kowane birni girma a arewa. Saboda haka maganar zirga-zirga ta al'umma babban magana ce da gwamnati ya kamata ta duba. Yanzu zamani ya nuna cewa yawan motoci, yawan babura, wannan ba shi zai kawo zirga-zirga mai tsafta ba, kuma musamman ma da yake yanzu an idanu na kan maganar kiwon lafiya, yadda ake samun wato motoci masu yawa wadda suke gurɓata iska, ake shakarta take shafar al'umma. Amma mafi himmanci ma abu shine yadda mutane za su yi zirga-zirga a cikin sauki. To saboda haka gwamnatin jihar Kano ta ga ya kamata maganar sufuri tana ɗaya daga cikin abubuwa da ake gane babban binni wanda ya bunƙasa ne ko kuma wanda yake matsala ne.
Kamar yadda aka saba gani a ƙasashen duniya, irin wannan hanya ta sufuri ta dogara ne kacokan akan hasken lantarki. Anya kuwa layin dogo na zamani mai amfani da lantarki ya dace a wannan lokaci, tal'akari da yadda kanan ke fama da ƙamfar wutar lantarki.
Ita kanta maganar wato wutar lantarki a Najeriya magana ce da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya alƙawari a kai, kuma daga hawansa kaga an fara samun cigaba. To kuma magana ta biyu shine a nan jihar Kano ka san mu ma muna yin kirkiro wato wutar lantarki ta hanyar wato juya injinan wanda ruwa zai juya, wato abin da ake kira hydro. Muna nan muna aiki akan Tigadam, muna aiki akan Chalawa dam, kuma makasudin wannan wuta shine a bata a nan jihar Kano domin mu bunƙasa harkokin mu na ciniki, masana'antu da matatan mu ta ruwa. Saboda haka wannan tsari da aka yi ai bikin magaji ba hannu magajiya.
Dangane da adadin kuɗin da aikin zai lankwame kuwa, Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce ba a kai ga nan ba, domin kuwa yanzu ne ake tsare-tsaren taswirar aikin da kuma sassan da layin dogon zai ratsa a birni da kewayen Kano.
Abu ne wanda zai bukaci wato sa hannun gwamnatin tarayya ita kanta. Abu ne wanda zai shafi kuma maganar samo kuɗi yadda za a yi wannan aiki. To amma alhamdulillah ka san magana ce ba wai magana ce ta ai wannan hanyar dogo ba domin kawai mutane su ji dadi ba, za a yi ta ne domin mutane su ji dadi amma za su biya.
Sai dai gwamnati na Kano ya ce ba gwamnati ce za ta dauki gabarin kula da zirga-zirgar layin dogon ba bayan an kammala shi.
Dole akwai haɗin gwiwa na 'yan kasuwa sosai kamar yadda ka sani, kuma manya-manyan 'yan kasuwa ma daga kasashen waje wanda suna harin Kano. Dama abin da ya dame su shine zaman lafiya, sun ga kuma zaman lafiya ya dawo jihar Kano, ya dawo Najeriya. Saboda haka masu so a hada gwiwa da su. Allah ya yawa da su yanzu wanda suke zuwa domin a hada gwiwa da su ai wannan wato babban aiki da ake so a yi na sufuri.
Dr. Abdullahi Umar Ganduje kenan, gwamnatin jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Idan kuma muka tsallaka zuwa jamhuriyar Niger, yan kasan ne da yan Najeriya mazauna can ke ci gaba tofa albarkacin bakin su game da kwanaki 100 na sabuwar gwamnatin tarayyar Najeriya. Haruna Mamman Bako, gare ka.
Yanzu haka yan Najeriya da ke zamne a wajen kasar na ci gaba da tofa albarkacin bakunan su game da cikon kwanaki 100 na dalewar General Buhari mai ritaya akan karagar mulkin kasar da ta fi kowace karfin tattalin arziki a nahiyar Afrika. Haka ma suna nuna gamsuwar su yanda fargaba da kuma tsoro ya soma kama masu rashin adalci ko da a fannin kasuwanci ne. Kamar wuraren sayar da man fetur, kamar yanda waɗansu daga cikin 'yan Najeriya da ke zamne a nan jamhuriyar Nijar suka yi mini ƙarin bayani.
Mu ci gaban da muka ga an samu dangane da cika kwana 100 da yi ko yanzu alhamdulillah. Domin me an samu kama waɗannan mayyan shugabanni waɗanda suke na ɓangaren Boko Haram da kuma tattalin da ya dawo na arziki. Aƙalla mun gani saboda ni na saya mai zuwa ne kai abalita, amma a karon ga gidan mai na zuwa aka zuba min mai naira 100. Kagani an samu ci gaba a lokacin da mun sai shi har 200 kwanan baya da suka wuce kanin barayin shayun da sauran wasu abubuwa an kama.
Ina na Lauri Abdullahi Mura.
Kuma abin da ya ci gaba na in ma ka kara can gaba zuwa gode ba an ce wani wuri har 70 ana sama shi ana sai da lita. Kaga an samu ci gaba dangane daga abin da ya biyo baya kenan. To a hakan gama alhamdulillah zamu ci mun ga ci gaba.
Ni da yau asar dadi na 10/10/100 na kai Buhari mulki. Da Allah yi saboda mi saboda mu dai mu matahiya ne mu je kuri mu je arewa mu je ko ina mu je tashi hankulan da ake yi akan rashin samun shugaba na kwarai mu ya damu da mu
kasancewar Niger da Najeriya dan jumma ne da dan jummai su ma yan Niger din a nasu bangaren sun soma nuna gamsuwar su game da cikon kwanaki 100 na Buhari tare da bayyana irin nasarorin da suke ganin general din mai ritaya ya cimma yan kankanan kwanakin nan da yayi akan karagar mulki a irin ta kina demokradiya.
Sunana Muhammadu Sani Musa wanda dangane da cika kwana 100 na Buhari. Mu dai sai mu ce alhamdulillah. Tunda mun san Najeriya a farko gurgurdan shekarun mu da kuma yanzu. Alhamdulillah. In mun duba a fannonin da Najeriya suke neman agaji ga shugabannin nan su misali kaman tsaro cin hanci da ayyukan yi to in kan lura aikin da yayi ya lumka hiye da shekaru da sun kai suna aiki a bangaren tsaro mu kuma mun san abin da kungiyar Boko Haram take yi a yanzu kuma sauyi wanga da yayi yake sauye mutane sai kaga kowa ya bawa yake ba taba jin mai batawa ba ga radio to shi ma kaga wani ci gaba na mu yan Niger muna jin dadi fara abu mu ma kanmu yana ba mu tsoro amma yanzu kaga mu ma mun ga sauyi.
Haruna Mamman Bako, birnin Kwanni, sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu kuma agogo ya ce karfe 10:18 ga shirinmu na gaba.
Himma
bata garo
tare da fatan kuna lafiya. Bello Galadanci ne yake cewa assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. A makon da ya wuce kun ji na fara hira da Aminu Mai Tsire wanda yake na Amerika. Mun ci gaba da hira. Mallam Aminu, ga tambaya, shin yanzu ka zama miliyoniya? Gani yadda kake samun mutane da yawa suke sha'awar wannan tsire naka, suke saya kuma suke cinyewa.
Gaskiya akwai kudi a cikin sai magana ta gaskiya. Ba zan iya cewa akwai kudi kawai dan kusan yanzu zan iya cewa ba zan iya aikin wani 95 ba. Magana ta gaskiya.
Irin wanda mu muke shiga muke ma'aikatan gwamnati sai dan abin da aka lakata mana mai gaba.
A'a, ba haka bane, ka san kowa kuma da irin dama kuma gaskiya kusan zan iya cewa tunda ni din dama tun a san Najeriya ba ma'aikacin gwamnati bane kuma ni da ma dan business ne to kuma anan din da nazo ne tunanin da aikin to kuma yanzu ba na jin zan iya aikin gaskiya ba zan iya wani 9-to-5 ba yanzu ko da kuwa ina gane wa za a biya ni.
To yanzu a rana sai ka saida kamar tsinke nawa?
A yanzu a rana daya gaskiya za ka iya saida in kana bukata za ka iya saida na in misali baka so jikinka ba za ka iya sai da koda na 2000 ne ma an kana bukata.
Dala 2000.
Kware da gaske za ka iya sayawa tabbas.
Jama dala 2000 ne da 1440 kenan.
Sai dai in kai ka zama ba za ka iya yi ba, amma inda za ka yi za su kuma ba wai individual ba, misali duka akwai irin kamar African restaurant da suke bukata haka, wai irin African restaurant da suke sai da nama, wai suke sai da abinci sori, to su ma sukan bukata a kai musu supply, ane musu supply. Sannan kuma akwai zaka iya supply ɗinsa ma kai mailing ɗinsa zuwa wasu jihohin.
Wato, aka sai ta saƙon yake da suna, kamar da ake aika wasiƙu na takarda?
Kwarai kuwa ana mailing ɗinsa, tunda akwai kamar da Pennsylvania, aka makotanmu dai Virginia da shauransu wanda su ba za su iya maybe zuwa ba, ko kuma dai wasu ma zai drive all the way from jihohin, wasu kuma zai ce kawai kai mailing ɗinsa.
Ba zai lalace ba idan aka
aika? A baya lalacewa, saboda za ka iya sa shi a cikin in kai frozen ɗinsa, akwai foil, akwai yanda dai za ka yi wrapping ɗinsa, su ma kuma masu ɗaukan UPS ɗin, I mean ko kuma wannan post office ma ba masu UPS ba, suna da waje da ake sa shi irin wannan ɗin a mailing ɗinsa.
Yanzu mutane nawa ne suke aiki a ƙarƙashinka?
Yanzu dai kam akwai za a iya cewa kamar yanzu dai sofa dai ba su fi mutum irin Spanish ɗin nan kamar su uku ne kawai haka, akwai kuma 'yan Najeriya guda ɗaya guda huɗu, to amma saboda akwai shirye-shiryen samun kamar permanent location babba kuma, to maybe in aka samu wannan ɗin
za a iya samun saboda
na?
Shago na dindindin da za a ringa
sai da yawa, eh, to in aka samu wannan ɗin za a iya samun ma'aikata sama da haka gaskiya, saboda ya zamanto din a rinka meet up din mutanen, saboda it's not easy work dai gaskiya. Ka san sai zaka je ka samo shi ne yanda yake, ka zo kai zaka yi cutting din sa, kai kuma kai stitching din sa,
kai rebe shi.
Yawa, to it's not ba garamin aiki bane, saboda haka dole sai kana bukatar mutane da yawa da za su yi aiki.
A ƙarshe yanzu wace shawara zaka bai wa jama'a da duk suke sauraron mu, wasu suna nan, wasu suna Turai, wasu suna can nahiyar Asia, wasu suna ƙasar Larabawa, wasu kuma suna yammacin Afirka da ma nahiyar Afirka baki ɗaya, akan yadda za su bunƙasa su miƙe su yobasa su zama wani abu kamar yadda kai kake tabakawa hali yanzu?
Gaskiya to shine kam da inda mutum ya tsinci kansa, wato musamman in yana da wani wato yana da wata me zan ce kamar talent kenan, me ake ce kamar in yana da kowace irin basirarsa da ya san zai iya amfani da ita, misali ya samu kuɗi da ita, to a ko ina ya tsinci kansa ba ma a kasashen waje ba ko a Najeriya ne, to kada ya kokarin tunanin yin wai aikin salary ko kuma aiki da gwamnati ko aiki da wani kamfani.
Wato a ta jiran ofa kenan?
Na'am.
Wato a ta jiran ofa?
Yawwa, gaskiya ya yi amfani da wannan ɗin, saboda gaskiya za ta ji masa 100%. To shine ina ga kawai zan iya cewa dai a takaice shawarar da zan iya ba, a ko ina mutum ya samu kansa, saboda ba lalle sai kai aiki da wani ba, ina ganin you can make it. Ba yi wasa.
Mun gode. Haji Aminu, idan na ce himma
ba ta garazo.
Mun ta ma Allah, mun gode sosai.
Mun gode, yawa.
Masu magana suka ce laifin daɗi babu shakka, shirin da daɗi kuma tsire akwai daɗi. A daidai wannan lokaci hira ta mu take kadawa da shi Malam Aminu mai tsire, sai kun makon insha Allah za mu sake dawowa da wannan sabon shirin. Yanzu a madadin Aminu mai tsire, ni Bello Galadin ce daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington, nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala. Assalamu alaikum. Riga da busa she ta kare kayan fulani. Riga da busa.
bari mu fara da sakon Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jahar Yobe wanda yake salamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku fada wa gwamnatin jahar Yobe ki gaggauta sa mana ranar zaben kananan hukumomi saboda su ne suke kusa da talakawa da fatan kira na ya kai kunnon da suka dace. Sai kuma sakon Usman Shitu Mahuta dalibi a jami'ar Usman Dan Folio dake Sokoto wanda yace babu shakka sace kwato garin Gamborin Gala dake jahar Borno da sojojin operation zaman lafiya dole dake yaki da Boko Haram suka yi a jiya Talata wani abun ayaba ne. Da fatan Allah ya ci gaba da baiwa sojojin Najeriya kwarin gwiwa ragargar ga 'yan Boko Haram a arewacin Najeriya da ma Najeriya baki daya. Amin. Muri 'yan Najeriya muna goyon bayan salon mulkin shugaba Muhammadu Buhari domin ya kawo sauye-sauye da dama a Najeriya. Sako daga Hadiza matar mai kayan miya Oje Kwatas Gombe. Shi kuma Abubakar Lawal gidan dan mai jirga bacewaye. Hakika mu 'yan Najeriya muna godiya ga Allah kuma muna jinjinawa sojojin Najeriya da suke samun nasara bisa yakin da suke yi da 'yan kungiyar Boko Haram. Allah muna roƙonka ka kare murƙushe 'yan Boko Haram da su da magoya bayan su. Amin. Sai kuma sakon Sani Muhammad Chindo unguwar Karufin Madaki a Bauchin tarayyar Najeriya wanda ya ce kwana 100 na mulkin Babu Buhari ya fi shekara 16 na mulkin PDP. Ganin yadda wutar lantarki ta samu farashin man fetur ya sauka wa uba matsalar tsaro shi ma sai godiya fata na dai shine Allah ya taimake shi. Amin. Shi ma Muhammad Babangida kin raji gasho cewa ya kwana 100 da Muhammadu Buhari zai yi akan mulki hakika ya kai jinjina masa saboda ya fara sa kasar a turbar ci gaba. Haka shi ma Comrade Hafiz Sani Murabus a tajar garki gigawa cewa yayi jinjina ga mulkin Babu Buhari dangane da kwato garin Gamboru ta hanyar jagorancin sojojin Najeriya bisa kyakkyawar tarba da shugabancin Buhari ya basu sabanin shugabancin baya da ake cire kudin da sunan siyo makamai sai a kashe. To yanzu an canza kuma muna fatan za a sa wannan wato Gamborin Gala a cikin ci gaban da aka samu a cikin kwana 100 na mulkin Babu Buhari. Daga ƙarshe sai sakon Mansur Al-Mugumel wanda ya ce salamu alaikum muryar Amurka. Ba shakka shugaba Buhari ya yi rawar gani wajen daidaita al'amura a Najeriya cikin kwanaki 100 da zai yi a kargan mulki kamar man fetur, wutar lantarki da kuma harkar tsaro. Da fatan gwamnonin da suka shiga rigarsa suka ci zabe su ma za su yi koyi da shi.
To madalla kafin mu karkare ga labarai amma a takaice.
Rundunar mayakan Najeriya ta ce jiya Talata dakarunta sun kwace birnin Gamborun Gala mai muhimmanci da kan iyakar kasar da Kamaru daga hannun mayakan Boko Haram. Akalla mutane 2000 ne a halin yanzu suka makale a tashar jiragen kasa birnin Budapest na Hungary bayan da hukumomin kasar kwatsam suka tsaye da barin yanci rani ko bakin haure su ci gaba da balagurunsu zuwa kasar Jamus da Austria ba tare da sun samu visa daga kungiyar tarayyar Turai ba. A Iraki kuma wasu ƴan bindiga saye da kayan soja sun kama wasu ƴan Turkiya su 18 yau a Baghdad babban birnin kasar. Shugabannin mulkin soja a kasar Thailand da ƴan sandan kasar suna cewa sun samu ci gaba sosai a binciken harin bam da aka kai a wani wurin ibada cikin watan jiya har mutane 20 suka halaka, wasu 120 kuma suka jikkata da dama daga cikin su ƴan yawon bude ido. Hukumomin kasar suna zancen wani ɗan kasar waje da aka kama kan iyakar kasar da Cambodia. Runakin sandan kasar ta ce sakamakon auna hoton yatsun hannu kan wata kwalba da ta kunshi nakiyoyi da aka samu cikin wani daki da suka kai wa sumamai ranar Asabar da ta wuce ya tabbatar cewa wannan mutum yana da hannu walau shi ya kwashi bama baman daga cikin dakin ko kuma shi ne ya kai makaman a yankin wurin ibadar da ake kira Erwan, inji Lieutenant General Farawood Tabunsiri. Hakanan kuma hukumomin kasar suka ci gaba da cewa babban baturen ƴan sandan yayi wannan bayani ne a jawabin da ita mahukuntan kasar soja suka yi da tsakar rana a gogon Thailand da aka yi yada kan duka tashoshin yada labarai.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa, amma kafin mu tashi bari mu miƙa ta'aziyya ga jama'ar garin Tagina na rasuwan sarkin garin Alhaji Shamsuddin Muhammadu. Allah ya ji kansa da rahama. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman sahabu Imam Aliyu da ya taimaka wajen gudanar da shirin da Julie Gresham White ta ba da umarni da fama da na'ura. Wato injiniya mu na wannan lokacin wato injiniya Skip ni Ladan Ibrahim yake cewa a cigaba da kasancewa da sashen Hausa domin sauraron yau da gobe. Sai an ji manku.